Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin dawowa a shirmu na hantsi na yau ranar Laraba 16 ga watan Agusta. A cikin shirin za a ji wani rahoto na musamman kan yadda takunkuman da aka kakaba ma jamhuriyar Niger saboda juyin mulkin da aka yi ke shafar hada-hadar yau da kullum. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Kamaru. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Jama'an kungiyar ECOWAS ta Afirka ta Yamma sun ce ba su fahimci zargin cin amanar ƙasa da shugabannin sojin Niger suka yi wa hanɓararren shugaban ƙasar Niger Muhammad Bazoum ba. Idan aka same shi da laifi, Bazoum ka iya fuskantar hukuncin kisa. Wakilin muryar Amurka a Nigeria Timothy Obiezu ya jiyo martani da ake yi game da tuhumar da ake yi wa Bazoum, wanda zai iya kasancewa ko za a ɗauki matakin soja ne ko kuma amfani da hanyar diplomasiya wurin warware rikicin na Niger. A wata sanarwa a shekaran jiya Litinin, kungiyar ECOWAS ta kira yunkurin tuhumar shugaba Muhammad Bazoum da aikata laifin cin amanar ƙasa da takala, kana ya sabawa aniyar sojojin mulkin sojin na amincewa da bin hanyar lumana wurin warware rikici, yayin da take kira da a sake shi kuma a maida shi akan kargan mulki. ECOWAS ta jaddada cewa har yanzu Bazoum shine shugaban Niger na hakika. Rufe layukan intanet da haramta amfani da TikTok da kuma kama 'yan jarida sun nuna ƙasar Senegal tana yin ƙasa a ma'aunin walwalar 'yan jarida, ƙasa wato ƙasar da a baya ake misalin ci gaban demokradiyya. 'Yan rajin kare aikin 'yan jarida da masu 'yan jaridan da ke aiki a ƙasar ta Afirka ta Yamma sun ce faduwar darajar na zuwa ne yayin wata gagaruman zanga-zanga akan kama wani madugun 'yan adawa kafin zabukan da aka shirya yi a farkon shekarar 2024. Sadibu Marong shine daraktan kungiyar masu sa ido akan yada wato da 'yan jarida da ake kira wato Reporters Without Borders ta yammacin Africa, ya ce a baya ana kwatanta kasar da abin koyin 'yanci 'yan jarida. Yanzu martabar ƙasar ta faɗi bisa dalilai da dama, mafi muhimmanci daga ciki shine yawaitar barazanar cin zarafi na zahiri da kuma na baki daga 'yan siyasa. Marong yana shaidawa muryar Amurka. Tsakanin watan Afrilun shekarar 2022 da Agustan shekarar 2023, ƙungiyarsa ta tattara bayanai akan cin zarafin 'yan jarida sau 20 da nau'ukan zalunci da dama, ciki har da kame ba bisa doka ba da kuma kai musu hare-hare da ma shari'a ta zalunci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, ɓangarori masu ɗauki da makamai sun gwabza ƙazamin faɗa a babban birnin ƙasar Libya a wani rikici mafi muni da aka yi a wannan shekara, sai dai faɗan ya lafa bayan da wani ɓangare ya saki kwamandan da tsare shi ya janyo wannan faɗar. Hukumar lafiya ta Tripoli ta ce an kashe akalla mutane 27, kana sama da wasu 100 sun jikata a tashin hankalin ba tare da bayyana adadin wato zai iya karuwa daga bangaren sojoji kuma farar hula ba. Rundunar SDF da ta 444 Brigade su ne wato kungiyoyi biyu mafi karfi a birnin Tripoli. Kana faɗan sun ya ɓarke ne da yammacin ranar Litinin, ya kuma bazu a dukkan gundumomi na birnin. Ɓangarorin biyu sun bada goyon baya ga gwamnatin wucin gadi ta National Unity a wasu rikice-rikice a baya. Kana faɗan su na ba zato ba tsammani ya kawo cikas game da zaman lafiya da aka kwashi tsawon watanni ana morewa, lamarin da ya haddasa fargaba kan rikicin da ya ƙi cigewa.
Ta gaida Baba Makeri, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoto na musamman. tun bayan hambar da gwamnatin farar hula ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum na Niger a ranar 26 ga watan Yuli da dakarun tsaron fadar shugaban ƙasar suka yi ƙungiyar ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta ƙaƙabawa Niger takunkuma wannan ya sa al'ummar Niger na fama da taɓarɓarewar al'amura kamar tsadar rayuwa ƙarancin wutar lantarki da dai sauransu kan wannan Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga birnin Yamai.
Duk da cewa hada-hadar kasuwanci na ci gaba da tafiya kamar yadda aka saba a kasuwannin birnin Yamai daban-daban, sai dai kwastomomi ko masaya na kokawa da tsadar kayayyakin masarufi da dama. Malama Zaraka da wata mai sana'ar sayar da abinci ne a birnin Yamai ta bayyana mana damuwarta game da wannan al'amarin.
An ƙara mana kuɗin shinkafa da naman girki. Misali, in ka duba ɓangaren shinkafa, an samu ƙarin da ya kai kashi 15 cikin 100. Hakan kuma wata babbar matsala ce, musamman ma a wajenmu mu masu sana'o'in dogaro da kai.
Takunkumin da kungiyar ECOWAS ko sai dai yawo ta kakaba wa jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa farar hula ya kara tsananta tsadar rayuwar da 'yan ƙasar ta Nijar suka jima suna fama da ita.
Shinkafa musamman fitowarta daga kwatano zuwa ta na dama ta yi tsada. To ta yi tsada kuma sai Allah ya kawo galamari da Allah ya sauka ma Nijar. To shi ya kawo haho shinkafa sai ta ƙara kuɗi baki ɗaya.
Ko ban tsadar rayuwa da ta ƙara tsananta sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar ta Nijar, 'yan ƙasar na kuma fama da matsalar ƙarancin wutar lantarki sakamakon matakin da hukumomin tarayyar Najeriya suka ɗauka wanda ke cikin shirin matakan na kungiyar ECOWAS ko sai da yawo. Al'amarin da ya ƙara jefa 'yan ƙasar a cikin wani mawacin hali, musamman ma masu gudanar da sana'o'in da ke buƙatar wutar lantarki.
Mun shiga wani hali bisa wangar rashin wuta da muke fama da shi. Tunda yanzu in mun fito ma kawai dai zama dai ne muke. Duk harkokinmu na wuta ne sai a hankali.
Ai kokari mu samu namu na kanmu, ai Niger ka sai kokari mu samu wutanmu na kanmu. Yahi na ƙasan da ba nan ba.
Zaka kungiyar fararen hula a jamhuriyar ta Nijar sun fara sa kira ga kungiyar ta ECOWAS ko sai da yawo na ganin ta sassauta matakan da ta ɗauka kan jamhuriyar Nijar ganin mawacin halin da 'yan ƙasar suka shiga.
Ita sai da yawo muna kiranta da gaggawa, ta dibi Allah ta dibi atin talakawan Nijar suke ciki. A kusa musu jagoranci su dibi Allah su dibi talakawan suke ciki, don saboda abin da yasa in baki yana gamuwa komai na gyaruwa, kenan a gamu a hudda neman ina za a hudda a'i daga rogo.
To kowane irin matakai ne suka dace al'umma ta Nijar ta ɗauka domin samun saukin wannan matsala ta tattalin arziki da ake fuskanta a yanzu? Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki ne a Nijar.
Waɗanda suke ɗan ƙarfi su taimaka ma waɗanda ba su da shi. Wato 'yan kasuwa su ne suke da babbar rawa da su takawa. Muna kira da gare su su ci gaba da saida kayayyakin nan saboda su tausaya ma talakawa. Sannan kuma ina kira da sauran mutane da su yi hattara, in da can kana ci uku to yanzu tunda an samu sabuwar tahiya wadda ba a san ba makwarta kenan, ya kamata a ce ana takaitawa, ana yin daidai ruwa daidai tsaki.
Ganin halin da 'yan ƙasar ta Nijar ke ciki tun bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan jiya na Yuli, ƙasar Burkina Faso mai makwabtaka da jamhuriyar Nijar ta yi alƙawarin taimakawa jamhuriyar Nijar da abinci, musamman ma gero da masara da dawa da kuma wake, a wani mataki na kawo gudunmuwarta sakamakon wannan lamarin. Yusuf Abdullahi, Tasker VOA daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf, yanzu kuma ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Kamfanin Google na shirin horar da mata da matasa 20,000 a Najeriya sana'o'in fasahar zamani tare da bayar da tallafin dala miliyan 1,600 don taimaka wa gwamnati ta samar da ayyukan yi na fasahar zamani miliyan 1 a ƙasar, in ji shugabannin kamfanin na Afirka a ranar Talata. Ita ma Najeriya na shirin ƙirƙirar ayyuka ga ɗimbin wato matasanta. inji mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima yana fadawa shugabannin Google a Africa yayin wani taro a Abuja. Sai dai Shettima bai bada lokacin da za a kirkiri waɗannan ayyukan yin ba. Shugabannin Google na Africa sun ce taimako daga sashen bada tallafi na kamfanin tare da haɗin gwiwar ƙungiyar kimiyyar tattara bayanai ta Najeriya da cibiyar shirya ayyukan fasaha ta Africa su ne za su gudanar da shirin. Shettima ya ce shirin na Google ya yi daidai da yunkurin gwamnati wurin ƙara yawan matasa su ci gajiyar tattalin arziki na fasahar zamani. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati tana kuma aiki da bankunan ƙasar akan wannan shiri. A ƙarshe, yayin da yakin ƙasar Sudan ya shiga wato watanni na hudu, shugabannin ayyukan jin kai suna bayyana irin mummunan tasiri da ƙazamin yakin yake yi akan miliyoyin mutane waɗanda rayuwarsu suka taɓarɓare kana aka take musu ƴanci. A wata sanarwa a jiya Talata, shugabannin kungiyoyin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙasa da ƙasa su 20 sun yi kira ga tsagaita tashin hankalin nan da nan wadda ta afkawa ainihin ƙasar Sudan da ta cutar da mutane a watanni da dama, kana ƙasashen duniya kuma su yi saurin ɗaukan mataki wanda za su maido da Sudan akan turba, sa'annan kuma a kawo ƙarshen yakin. Balka Turk shi ne shugaban hukumar kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da wannan mummunan yaƙi da rashin hankali a Sudan, wanda ya ce ya samo asali ne daga son shugabanci wanda kuma ya yi sanadiyyar mutuwar dubban mutane tare da lalata gidaje da makarantu da asibitoci da ma wasu muhimman ayyuka.
Ga gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kafin mu ci gaba a ɗan girgije da wannan. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shiri na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hanti kuma barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Me yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon yamaci a makon da ya gabata, inda muka karkata akalar shirin kan matsalar rashin aure tsakanin mata, musamman ma waɗanda suka yi zarra. Lamarin da wasu suke danganta shi da zurfin ilimin mata ko kuma ɗaukakar da suke samu a fannonin rayuwa. Kuma kamar a makon da ya gabata, har yanzu muna tare da bakin da muka gayyato malama Ummul Khairi Abdul Mumin Iliyasu, malamar makaranta mai fafutukar kare haƙƙin mata kuma mai ba da shawara akan zamantakewar aure ko kuma masu niyyar yin aure, sannan kuma mai yin sulhu tsakanin ma'aurata daga Jos, da malama Fatima Muhammad Bature, yar kasuwa kuma yar siyasa daga jihar Kano. Lokaci ya kure mana a sa'ilin da malama Fatima take cewa,
juma'a ba da muke jira da wani friend ina yake cewa za ki ga mace ma layin gidan su ma iyayenta mota ba ta shiga layin, amma tana rike wayan miliyan 1 da wani abu. Dole mutum da zai aure ki zai ji tsoron ne, to ya ga suna rike waya mata miliyan 1 da wani abu, ba mata ne ba ta aure ba, ƙarya mai yawa, kullum mun akwai maza.
To daga nan za mu dora a yau. Malama Ummul Khairi, mai yiwuwa a ce mace ta yi aure tana da ƙananan shekaru, kila ta shiga tana da kishiya ko kuma kishiyoyi biyu ko uku, ita ta yi niyya ta yi zaman aure, amma wa'annan su gallaza mata aure ya gagara, dole a rabu a sake shiga wani, a yi haka, a yi ta tafiya. Sannan kuma ita mace da ta yi karatu, misali, ana yawan cewa suna da son abun duniya.
Kana na son abun duniya gaskiya ba zan ajiye shi a nan ba. Because generally rayuwa gaba'i ba a yin sa babu. Daga abun da ya kama abinci, wajen zama, lafiya, wannan wani abu ne wanda dole duka da kuɗi ake yin su. Kuma ita macen da ta kai wani mataki na rayuwa za ta fahimci shin wani neman sa da samun sa sun kai ya iya sauke nauyi kaza da kaza. Saboda ita a cikin tsarin ta akwai tana tunanin idan nayi aure zan kai ƴaƴana za su shi makaranta. Za a iya samun lafiya, duk waɗannan abubuwa na tsarin tsara suna cikin lissafin. So kin ga ba za ta yadda ta kai kanta wajen da ta san cewar gaba kaɗan idan aka karuwa ka fa haka yawa za a samu matsala wajen sauke nauyi ba. To ba magana ce ta san abun duniya ba, magana ce ta duba abin da zai yiwu ba tare da an samu matsalar aji a dawo.
To na dawo kanki malama Fatima, kai mazan daga mata nan suna da abin hannunsu, sai su ce ni na amince in ka amince, yana so tana so, amma sai ce a'a ba ni da kuɗin da zan rike ki, ba na so, ni zan ci da ke, ni zan tufatar da ke, ni zan baki muhalli. Kuma ila a wannan lokacin shi kuɗin shi bai taka kara ya karya ba, ita kuwa tana da kuɗin, zai ta ce da ni da abin da na mallaka za ka mun zama ɗaya. A zahiri wannan namijin yana son auren macen ko kuma faɗi kawai yake?
Akwai mazan da suke da haƙƙi ne haka, za su ce su ba su son mace ta yi musu komai ko da kuwa ta fi su samu dogon mace su, saboda ba su son reni ya shigo. Akwai wani abu da fa lokacin da ka bari wani yake ba abu, to daga lokacin reni ya shigo ko a zamantakewar aure, in macen da ta cika yawan tambayan mijinta ba ni ba ni ba ni, reni yana shiga tsakanin
sosai.
Haka zalika duk namijin da ya cika sa wa matar shi ido akan abin da take da shi, reni yana shiga
tsakanin
shi. Yasa yi ba a ce dole ba, amma yana da amfani da muhimmanci a ce both of you kuna da abin yi, ni ina da abin yi, kai kana da abin yi. Bukata ta in yi wa kaina, bukatar da ta zama wasu ta wuce sai ka yi min kai min kamar ci da tufatarwa da tsoron.
To gare ki malama Ummul Khairi, a matsayinki na mai bai wa ma'aurata shawarwari kafin su yi aure ko kuma mai sasanta tsakanin, har yanzu akan wannan batu za ki ga akwai matan da Allah ya wadatar da su suna da kuɗin, babu abin da suke nema sai dai kawai miji mai rike amana wanda zai rike ta san haƙoƙin aure kuma san haƙoƙinta a matsayinta na matan aure. Ita duk kuɗi bai dame ta ba, in ta ɗora shi ma zai iya arziki daga jikinta. Amma duk da haka sai ki gani mazan suna gudun irin waɗannan matan. Akwai dalili?
To kamar da ni faɗa bai, za ki ji maza suna yawan faɗan cewa kar ka yadda ka auri matar da ta fi ka kuɗi. Zai zama ne in ta ce ta aure ka ba kai ka aure ta ba. Kin ga dai mun dawo kan wannan magana ta mulki da mallaka. Dan yana tsoron kar ki fi shi arziki ya zama da bai isa da ki ba. Yana tsoron kar ki fi shi kuɗi ya zama da shi ba zai iya kafa doka a bi ba. Amma kuma misconception ne ko zance rashin fahimta ne kan domin abinda mace ta mallaka baya hana ta bin doka ko cin aure ko yin biyayyar aure kawai dai ya danganci wace irin mace kake nema menene upbringing din ta ma'ana wace irin tarbiyya ta samu
haka
da kuma wani irin background na rayuwa ta fito ciki
haka
shine yake determining kiga ayaya ne zaman auren zai kasance koda kuwa ce kai din ne ka fita samu ba ki tafi da samu.
Malama Fatima, akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa mata waɗanda suka ci gaba a rayuwa na farko kwata-kwata ma su ba su ma damu da abin da al'umma za ta faɗa akan su, duk abin da zuciyar su tsaya musu ba sa saba mata. Banda haka kuma irin waɗannan mata idan suna yi suna yi, idan ba sa yi ba sa yi, ma'ana ba su yadda da munafurci ba.
Akwai wasu mutanen yawanci za ku ga musamman mace tana da wannan abin, sai mace ce kuma in na faɗa za su san eh haka ne, kuma wanda aka tara mata da yawa haka ne. Mace ba ta ture ta akan abin da take so. Mace in ta ce tana son ka ko ba ka da komai za ta zauna da kai, za ta sha wahalar duk da za ta sha domin ta haɗu ku rufa wa junan ku asiri ba tare da tana hangen wani abu ba. Saboda matan yanzu sun canza, maganin gaskiya matan yanzu sun canza, ba komai ne ya canza matan yanzu ba. Wayan duba da yadda muke kallon wannan celebrities din nan
wato fitattu
sane da suka yi fice fitattu, to yanda suke rayuwa a TV muke kallo muna kallon kamar rayuwar ma a gaskiyan haka ne. While ba ta su bane, don mutane ba sa tantance film, ba sa iya tantance gaskiyan shi da rashin gaskiyan shi. To abinda muke dauka sai muke kwaikwayon su tun da sun zama sun yi fice, sai muke ganin duk abin da suke yi kamar gaskiya ne while kuma ba gaskiya ba ne ba. To alhamdulillah matan da suka san abin da suke yi suna na akan tafarkin su na gaskiya, akan in suka ce suna yi suna yi babu wani abu da suke canza miki. Idan mun san cewa a yanzu zamanin da muke ciki in suka kara mata kashi 100 to maybe kashi 80 duk za su ga suna wancan layin suna bin irin wannan
Malama Umul Khairi, maza sukan ce ƴan boko suke kiran su, Maryam yake ce suka fahimci haƙoƙin su, su a tunanin su ba ta son yin biyayya, banda haka sai su ce tana da dagawa, tana da tsantseni irin ta za ga wacce ba ta yi aure ba kenan, wannan yazo ta ce bai mata ba, za a yi samar za a yi auren amma kuma ita bai mata ba. Sai kiga mace akwai maza uku hudu biyar suna kokari su aure ta amma kuma ba mutum daya cikin su da ya kwanta mata. Akwai wani dalili da yasa matan da suka ci gaba suke fuskantar irin wannan kalubale?
Ito malama Aisha, kusan abin da zan ce shine idan akwai wani fahimta da muke da shi kamar nan a haka a yankin mu na Afrika, cewar da zarar an samu mace kawai ana ganin da zarar miji ya ce yana son ta kawai ya kamata ta aminci da shi. So amma an fi samun irin waɗannan matsaloli ko in ce hakan ya fi faruwa ga matan da ba su san kan saboda
me yasa za a yi tunanin dan mutum ya fito kawai sai mace ta amince ta aure shi ba tare da
kin san ga wasu mazan suna ganin alfarma ne na miji ya ce yana son mace,
haka
suna ganin bai dace ta ce a'a ba. So amma kuma kin ga mace da ta san kanta za ta tsaya ta duba ta ga wane ne ita da shi za su fahimci juna, wane ne ita da shi zaman su zai amfanar da su, kuma san da za su zo su irin zaman da ya ba a yi auren kawai kuma kwana biyu a zo ana samun matsala ta rashin dacewa ko kuma ta rashin daidaito a yanayin rayuwa ko ta rashin fahimta ko dai matsala ta biyan bukatun an al'amura na rayuwa ba. So in kika lura kuma za ki ga akasari matan da suka san me suke yi idan suka yi aure, auren ya fi karko da dango
nesa
ta'anin kawai eh to saboda ai mace ne ta yi aure a cikin lokacin da ta san daidai da ba daidai ba, ta fuskanci kalubale da yawa na rayuwa, ta yi going through abubuwa kuma ta yi fighting din su. So yawancin matsaloli za su ta samu a gidan aure matsaloli ne wanda ta riga maybe ta yi fighting din su a normal day rayuwar ta na yau da gobe. So ba za su zo mata a matsayin sabon ko abin da za su gagare ta ba, kuma zai zamana ba wai ta yi auren saboda sharholiya ne ko wani abu ba, su ga ta fahimci matsayin auren da yadda ya kamata ta ajiye shi a cikin rayuwa.
Sauraro ga shi Ummul Khairi ta koro bayanai, amma lokaci yayi halinsa.
sai a tara da mu a mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin dokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, sai bakin namu malama Fatima Muhammad Bature da Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu, ni Aisha Mu'azzu nake cewa mun lafiya.
Gaida Aisha, yanzu kuma ga garba awwal da shiri na gaba.
Zan fara canjin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Le Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta rubuto mana cewa shugaban yan adawan kasar Jamhuriyar Kamaru wanda ya kafa jam'iyyar nan ta SAF wanda take da karfi a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru masu magana da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila ni John Kurundi ya kwanta dama a yayin da ya kwashe waɗansu watanni yana fama da rashin lafiya mai tsanani. Yanzu haka da yi an ajiye gawar ni John Kurundi din ne a waje babban asibiti da ke birnin Yaounde da mai shirya ranar da za a binne shi. Sai kuma jaridar Le Jour ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma ta ayyana mana cewar a yanzu haka da yi shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya tsallaka kasashen ƙetare domin nemawa kansa mafita ta bangaren rashin lafiyar da yake fama da ita. Yanzu dai yana can kasar Swiss domin binciken lafiyarsa. Jaridar Le Messager kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce hukumar wutar lantarkin kasar Kamaru NEO tana ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cin maburinta na yadda za ta inganta kasar Jamhuriyar Kamaru da ma kasashen ƙetare makwabtan kasar ta Kamaru da ba su wutar lantarki. Sai kuma jaridar Afrique Media anda ita kuma ta bayyana mana cewar hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Cameroon suna ci gaba da sabunta katin zabe a fadin kasar domin shiryawa zabukan da suke tafi nan gaba. Za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, ita kuma kokawa ta yi kan yadda yanzu haka gwamnatin shugaba Biya take ko in kula da manyan hanyoyin arewacin kasar Kamaru anda ake bulaguro a kansu. Yanzu dai suna bukatan cewar gwamnatin kasar Kamaru da ta yi hoɓɓasa wajen ganin cewa ta inganta manyan hanyoyin da ake zirga-zirga a kansu domin cimma buri na alkawarin da shugaba Biya ya yi a yayin da yake neman ƙuri'un al'umman arewacin kasar ta Kamaru domin ya tsare kanka daga mulkin kasara. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa'a takaice.
Jama'an kungiyar ECOWAS ta Yammacin Afirka sun ce ba su fahimci zargin cin amanin ƙasa da shugabannin sojin Niger suka yi wa hanbalalin shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ba. Idan ko an same shi da laifi, Bazoum na iya fuskantar hukuncin kisa. Wakilin muryar Amurka a Najeriya Timothy Obiezu ya jiyo martani da ake yi game da tuhumar abinda zai iya kasancewa ko a ɗauki matakin soja ko kuma amfani da hanyar diplomasiya don warware rikicin na Niger. Rufe layukan intanet da haramta amfani da TikTok da kuma kama 'yan jarida sun sa suna nuna kasar Senegal na yin kasa a ma'aunin walwalar 'yan jarida kasar da a baya ake misalinta da inda ake ci gaba da demokradiyya.
Masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin da producer mu Salamu Abu da kuma injiniyan mu na yanzu Jonah Cummings, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.